daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio Alfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za iya jin mutanen Jizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 23 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan moriyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki.
Ke Zara'u muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ya tuntubi ɗan Najeriya kuma ya nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu yayin ƙarin kuɗin kayan sufuri.
Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu fara shirin ne da komawa Kaduna garin Gwamna, inda za mu saurari ci gaban tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya fara a makon da ya gabata da bakin da ya gayyato mana.
Ya uwa na sabon kawo, kin ji irin bayanan dakta da Malawal, musamman ma maganar ƙarin albashin nan da ake magana an ƙara za a samu sauki a makwabtanki ko su mutane kika sani kusa-kusa mutum nawa ne mazajen su ke da albashi wanda kila in albashi ya zo a samu sauki, ko ko duka kamar inda kika faɗi wani ɗan a caɓa da zo masu a caɓa ne da masu mota wanda ko an yi albashin kila da wuya a haɗu.
Wai ai masu albashin nan gaskiya ni dai ban gan su ba a cikin unguwar mu. Gaskiya ta mu da ni unguwar talakawa nake, tunda ni ma talakace ina cikin su ne. Mafi yawanci ma'aikata ne masu aikin karfi da masu aikin kabo kabo haka, masu aikin dai a sana'a irin na a caban. To gaskiya tsakani da Allah, abinda suka faɗa sun faɗi magana ne ke, kuma gaskiya suka faɗi ƙarin rage man nan, wannan ƙarin man da aka yi aka cire tallafin nan, a gaskiya ya cutar da mu sosai ba ƙarami. Kuma alhali gwamnati ba haka aka yi alƙawari da wannan jam'in, wannan gwamnati da aka yi kira cire tallafi ba da ta faɗi. Gaskiya mata sun yi dana shi na gaskiya tsakani da Allah,
amma ana zargin mata da suke shan wannan wahalar. In kina magana gwamnati da siyasa sun karɓi taliya,
eh to amma sun ka karɓa, amma sun yi abin da ya kamata. An dai mana an dai fin karfi ne dan taba siyasa Isa Lawal.
To yanzu ana maganar ai mata da suke gidajin su, yanzu kina magana an ban musu gidaje da shauransu, wasu su ce a nawa ake siyan kwanan abinci ko kaman masara ko shinkafa ko dawa a da, kafin kamar misali shekara 5 ko 7, yanzu kuma tana kai nawa?
Wallahi da ana siyan kwanan dawa duka naira 100 ne ko 150, iya tsadan shi kenan da shekara 5 ba wani nisa bane Malam Isa, dan da shekara 5 ne nan baya zuwa 6 haka ake siyarwa zuwa 10, shekara 10 ma dai in takaice maka nan baya, dan shekara 10 har mutala uku ana siyarwa in maka na yaran mu na Hausawa. Yanzu ana siyan lokan masara 1,500 Isa Lawal, ina talaka zai same ta? Yanzu cin tuwo ma ai sai wanda wallahi na je siyan lokan gari daya aka ce man 1,500, gari daya loka daya tiya 3,000
loka rabin kwano.
Yanzu garin rogo aka koma ma, wallahi yanzu garin rogo gidajen da yawa talaka garin rogo ake sha a kwanta ko a sha da suga ko a teba. Abinda ake fama a wannan gwamnatin tsakani da Allah da suka ce za su yi talakawa adalci,
yanzu kina ganin tiya din gari misali ba tiya ba loka na gari shine rabi ko rabin kwano, to kina ganin lokan gari zai iya ciyar da mai gida da ke da ƴaƴa guda 6 da mata shi guda 1 misali na kwana 2?
Wallahi ba zai isa ba, a wuni ma ba zai isa ba. Gaskiya a wuni ma in dai mutum zai kai mai ƴaƴa 7 ko 8 kai ko 5 ne ma, in dai za a ci a koshi ne loka 1 ba zai isa magidanta ba. Gaskiya
kenan, akalla yanzu mutum yana neman kamar 3,000 a rana, yana so ya ciyar da gida mai ƴaƴa 6.
Ai wallahi mafiya ma za a kai 4,000 ma a rana ɗaya ma, amma wanda ma na dare da na yamma tsakani da Allah in dai ce fa nan za a tsaya ai shi yasa ma yanzu abin da yafi sauki gara-gara ma shinkafa da yake ita loka 2000 da ma ba garan akan dai ce fa nan tuwo komai da yaji yanzu shi aka koma ma mai da yaji ganye gayi nan diya kare in ka je kasuwan kawo yau talata haka zaka ga mata ga suna ana ta sayen dinkin da kula ana ta saye garin rogo an rufa mai garin rogo ka gani suna ba ke ruwa ke da kudin siyan garin talaka fa ayina cikin wani hali gaskiya a tausaya matala
shi dinkin ai ganye ne ya ake a cikin dinkin sai tunda a cikin gida ke ganye mutum kawai shi kenan karin ina ce dai ai shi za a dan dora ne akan abincin da aka ci za a ci ganye
ai da kenan ake wannan isa lawan wallahi yanzu dinkin abinci ne aka mai da shi a ci a sha ruwa a kwanta a dai samu dai abin da za a ci yanzu ba a ce ma an koshi sai dai a taba kawai a wannan gwamnati tsakani da Allah ba a yi matalakawa adalci ba ci da tallafin mannan gaskiya
kuna hango wani haske na irin samun sassauci an ce irin manoma yanzu an fara dinkarar kaka ana sare kila an ciro kayan gona abubuwa su sauki
to haka dai ake cewa amma dai da wuya saboda manoman ma su ma ba a bar su ba saboda takin da suka siya buhun taki a ce manomi ya sai buhun taki 30,000 mallam Isa a ce kuma a samu sauki to sai dai sauki dai kai a dai kawai ai sha'ani amma dai saukin nan da wuya tsakani da Allah manoma suna fama sun sai taki da tsada an ce a bude boda an ki bude mana boda mu samu saukin rayuwa takin nan ba a kariyan mana ba to ka gani talaka ya zai yi
mallol maganar rayuwa da irin halin da majidanta ke ciki yanzu kaga dai irin abin da mata ke cewa an koma cin dinkin da sauransu me yasa maza suka bar mata gidajen su a irin wannan hali da ake matukar bukatar su
wannan kalman ba ta da dadi amma ina so in tabbatar ma da shuwa gabannin kasar mu Najeriya wallahi an shiga wani yaki yaki kuma mai mugun makamin da wallahi tare shi sai Allah ba dan kuma sai dan saboda yunwar da take damun al'umma a Najeriya mafi akasarin al'umman Najeriya shi tace mummunan yakin da aka daura tsakanin shuwa gabanni da talakawan
ta amma za su ta mai ruwan shugaba su kuma talakawan me suke wajen ganin sun kula da gidajen su
aiko idan ka faɗa haka ka taya shuwagabanni su kau da kunnan su akan talakawa don saboda wajibi ne shuwagabanni su jiyo su kalli talakawa yanzu halin da ake ciki mafi akasarin talakawa musamman matasa waɗanda su ne kashin bayan al'ummar ƙasa wallahi ba su san ina za su tunkara samu naira 20 ba mafi akasarin su kuma ka san a kasashen da suka ci gaba masu sana'o'i da 'yan kasuwa su ne masu arzikin ƙasa ma'aikacin gwamnati a kasashen da suka ci gaba su ne talakawan ƙasa amma a yanzu a halin da ake ciki ko an yi ƙarin albashi fa ma'aikaci ba zai zama mai arzikin ƙasa ba kuma talakawan ba sana'o'i ba kasuwanci sannan kuma mafi akasarin matasa suna fama da yunwa yanzu zaka ga mutum wallahi ba barawo bane magidanci ne ba barawo bane mutumin kirki amma wallahi zai je sata dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara mutuniyar kirki za ta je ta yi badala don ta samu abin da za ta ci ta da yayanta ko ta ci da yayanta ko ta taimake uwanta wannan halin da ake ciki kenan a wannan kasa tamu Najeriya kasar da ake sanya ta a cikin kasashen da suka fi arziki a duniya akwai wani shugaban kasar America da ya zama shugaban kasa ya sa sakataren shi na harkokin waje ya ce je lissafo mai kasashe guda 10 wanda idan America ta yi mu'amala da su ba za ta ji kunya ba akan harkar tattalin arzikin kasa Najeriya tana cikin gaba-gaba a tsahon wannan kasashe 10 da aka kawo
kana ta buga misali da shugabanni shi yanzu mai shugaba zai yi akan wani hali da ake ci
shugaba ya fara gane cewa talakawan kasa an kai su bango yunwa wallahi mummuna illa ce ga talaka kuma abinda nake so su gane mafi akasarin wanda suke fama da yunwan nan talakawa ne ai matasa ne kuma matashi kaga yanzu muna fama da mummunar rashin tsaro a kasar mu amma inda aka samu sauki fa waɗanda suke satan mutane ko satan shanu ko ƴan boko haram da sauransu suna cikin daji ne amma ka shiga cikin unguwanni kaga matashi da in aka samu marasa jin magana ko masu shan wiwi ne ko masu dan tsallaka katanga a saci tukunya ko a tsallaka windo a saci wara ko wani abu makamancin haka waɗanda idan suka saci wannan wiwinsu za su sha ko 'yan kwayansu su sha wanda su ne zaga 'yan sanda suna bi suna kama to yanzu 'yan sandan ba su iya zuwa su kama irin waɗannan matasan don sun san idan suka ce za su yi wannan kaman ba tsaro a ƙasa kuma saukin ma da muka samu waɗancan mutanen da suke ingiza masu yin wannan ta'addanci da suke daji na satan mutane da sauransu har yanzu ba su gane cewa akwai matasa a cikin gari waɗanda idan suka samu irin wannan makaman shikenan an barke da wani ibtila'i wani bala'in da wallahi gwamnati shugaba tunda su shugabannin ana wani taro aka samu masu gaskiya a cikin su suna faɗa cewa yawan ko kuma tashin ko kuma hawhawan cin hanci da rashawa da wawura da babake ne da handama da ake yi da kayan gwamnati wallahi idan aka kai talaka makura wannan manyan motocin da suke hawa da wannan manyan sarka da matan suke sa da manyan atamfuna da manyan gidaje da suke ciki sai ya gagare su dan saboda talaka in ya juyo kansu wallahi gaba ɗaya zai afka musu kuma ai musu warwasa
kana ji cewa ƙarin tallafin da aka yi na cewa za a rinka tura 8,800 ko rike an canza shi misali yanzu a ce za a tura 10,000 ga duk wani wanda ake ganin yana cikin wani hali na tagayyara a wata zai magance wannan damuwa tunda kana ta maganar gwamnati
waɗannan shugabannin su ma sani wannan yaudara ne ba zai wannan tsarin ba zai tasiri ba
an ce fa wasu naira 1,000 na ba su sha'awa
hasali ma wannan tsarin da muke gani mu a ganin mu ba ma a siyasance ba sai yan ƙura'a ce yau aka ce an ba mutum miliyan 12,800 ko 10,000 inda aka ce an sauya idan aka ana ba mutum daga ƙarshe zai dawo an siye shi ne wannan za ta zama ƙura'a miliyan 12 ne kuma tun da ake cin zaɓe a ƙasar nan da ƙura'a miliyan 15 sha kaza wannan zaɓen ma da aka yi wanda aka ce ya ci zaɓe ma bai kai ƙuri'a miliyan 10 ba da ya ci zaɓe da ita to kaga wannan sayan ƙura'a ne kawai da wayo ni ban yadda cewa tallafi
ko ku yadda tallafa ba kenan
ah wannan tallafi ba shine tsari ba shine mafita ba a fito da tsare-tsare na shugabanci wanda za a taimaki al'umma yanzu ban in ga maka wani abin da ya kamata a yi guda ɗaya shawara su shugabanni su gane cewa manoman da muke da su wanda an gaya mana cewa yanzu Najeriya ta hau wani mataki wanda tana nema ta kafada da kafada da manyan kasashe da suke noman shinkafa da masara wanda ana fitar da ita a yanda ma ake sayar da ita a Najeriya fa wai karamin farashi ne a wani guri ka ji yanzu buhun masara 60,000 in aka fitar da ita ya fi haka kaga buhun shinkafa solo wanda da muna kukan buhun shinkafa yake 45,000 solo yanzu idan ka je wani yanki na Sokoto 90,000 ne in aka fitar da shi ya faka to ya ake saida shi a Najeriya da wannan mummunan tsada kuma ita gwamnati tana ganin waɗannan manoma suna cire wannan amfanin gonan hasali ma tana ikirarin tana tallafa musu amma su dinga saida ma talaka da muguwar tsada a fito da tsari wanda abincin da duk manomi yake saida ta ayyadi ɗan kasuwa ya zamanto cewa suke da farashi na ganin dama da suke saida ma talakan Najeriya abincin da suke nomawa a yanda suke so ya kasance gwamnati tana ta tallafa muku ta fidda kuɗi ta ba central bank ta basu a fito da abincin da aka taimaka wa wannan manoma da kuɗaɗe su zo su biya da abinci a yi tsakani da Allah kuma a fitar da abinci
amma su waye za su yi tsakani da Allah tunda ku ba kuma yadda da su
wannan a ba mai yadda da su ba dan saboda cin hanci da rashawa kuma
daktar ya ce ko liman da fasu aksa sai dai Allah ya kiyaye
wallahi Allah ya saka ma daktar da alkaidi gaskiya ya faɗa dan harkan shugabanci yanzu a Najeriya mafi akasarin al'umman Najeriya a jinin jiki yake in aka sa mutum shugabanci sai dai abin da hali
shi sa aka ce ku kawo asusun banki kawai sai dai a tura mu kawai daga Abuja
wannan na ga maka sayan ƙura'a ne wannan ba zai yi ba a fito da tsari yanda gwamnati za ta murza gashin baki ta jan ido ta tada jijiyan wuya ga waɗannan masu arzikin noma da suke noma suna saida ma talaka da mummunan tsada a gaya musu cewa ba haka ba
daktar yanzu wasu suna ta magana cewa tunda dai abin da zai faru ya faru magana an cire riga an cire tallafi kuma yan Najeriya tun suna ganin abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ko a mafarki a ce litar da ake sayar naira 65 a zamanin marigayi Umar Musa Raduwa wai a sayar ta 400 ba to yau an wuce magana 400 an je 600 an wuce magana 600 ana magana akai 700 wani abu wanda yanzu ya kai makurar da wasu sun aje motocin su ba ma masu hawa dan su ji daɗi ba ma san neman kuɗi ma sun gaji sun aje motocin su kana hango ta mafita a wannan yanayi
Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwarmu a yau da gobe ta zamo neman waɗansu yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakimmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu ba makwancin zama mu huta ga muna a goyon waɗansu babu ƴanci mu a gare mu babu zabi kawai mu bi su hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana goba wannan ka ba kanka aka kira ba rubudin hijira mujiya goba an tashi
kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
Dr. Yanzu wasu suna ta magana cewa tunda dai abin da zai faru ya faru magana an cire riga an cire talabi kuma ƴan Najeriya tun suna ganin abu ne da ba zai taba yiwa ko a mafarki a ce litar da ake sayar ta naira 65 a zamanin marigayi Umar Musa Adduwa wai a ce ta 400 ba to yau an wuce magana 400 an je 600 an wuce magana 600 ana magana akai 700 wani abu wanda yanzu ya kai makurar da wasu sun aje motocin su ba ma masu hawa dan su jiradi ba masu neman kuɗi ma sun ga sun aje motocin su kana hango ta mafita a wannan yanayi
I mean mafitar da tana da wahala saboda kaga shugabanni muke da su suke tsare-tsare su suke aiwatar da su kuma ba wai suna su kadai bane ba dole akwai influence ko kuma akwai sa hannu ko kuma akwai tasiri na hukumomi na duniya saboda ba kasan da take tafiya ita kadai yanzu saboda abin da ake kira globalization wato dunkulewar duniya gaba daya zama da abin da yake faruwa a Najeriya yana shafan wata kasa abin da yake shafan wata kasan yana shafan Najeriya dan haka kasa ba za a bar ta abin da take so ta yi ba saboda tana cikin kungiyoyi daban maybe akwai a ce za akwai United Nations wato kungiyar majalisar dinkin duniya akwai kungiyar IMF akwai kungiyar cinikayya na duniya da sauransu to waɗannan ba za su bar ƙasa ta abin da ta ga dama ba shi yasa akan sa su duk kasan misali Najeriya member ce ko kuma member ce a kungiyar cinikayya na duniya akwai ka'idoji da su sa misali a ce ba a yadda a rufe border ba ba a yadda a ce a hana shigo da wadansu kayayyaki ba ba a yadda a abubuwa daban daban to za ga in dai sun sa hannu a nan to ba dama su yi abin da ya kauce wannan kamar a Najeriya akwai wadansu kayayyaki guda wajen 41 da aka ce an hana shigowa da su ana bukatan mu Najeriya mai amfani da namu to kaga wannan ya saba ma dokan kungiyar cinikayya na duniya magana kuma shi tallafi din nan shi ma aka ce ba za a cire shi ba ya saba ma waɗansu manufofi na bankin duniya da na IMF da sauransu da waɗansu abubuwa daban-daban da kuma maganar haraji da ake magana har yanzu ba tukuna ma saboda akwai maganar haraji da kodayaushe za ka hukumomi na lamani na duniya suna magana cewa haraji na Najeriya da ake caji na harkar kasuwanci da wasu abubuwa shi kusan shi ne mafi karanci don haka suna ta kira a ƙara na ji shugaba ma Tinubu yana magana cewa za a ƙara ba ko za a ƙara ba ana so ya zama wato kasan haraji da dukiyar ƙasa zai karu nan gaba saboda ana ganin cewa Najeriya shine ƙasa kenan akwai yiwuwar cewa kila ko a ƙara din ko kuma ya kasance waɗanda ba su biya sun sake biya misali so da kuma maganar waɗansu abubuwa da suka shafi waɗannan hukumomin da duniya suke sa a yi to kaga kenan ƙasa ita ba ta da yanci kusan wato ana magana yanci ne kai kusan ba ta da yanci ta yi abin da take ganin shi zai shafi al'ummanta don haka a ce a canza wannan ko kuma ya zama ƙasa wannan abin da ake tunanin cewa a samu mafita zai yi wahala saboda duk abin da za a fito da shi zama mafitan ne su waɗannan hukumomi na duniya ba lalle za su so shi ba in ma kuma an yi din ko kuma zai kasance kare ka'ida kuma in ma an yi din za ka ga saboda maganar harkar cin hanci da rashawa zai hana a samu abin da ya kamata a cimmawa in ka lura abin da yasa nake bayani haka in ka lura ka haka akwai ai maganar naira akwai abin da ake kira official rate akwai kuma black market wato akwai hanyoyi guda biyu da Najeriya naira suke samun darajanta akwai na bayan fage akwai kuma na gwamnati to tuntun IMF da World Bank suke magana cewa a cire daya an cire daya an bar kasuwa ita ke halinta to a yanzu ya kai naira 900 da wajen 50 a dola daya to kaga tunda aka mai da shi haka din darajar naira na kara faduwa ne kuma da zarar yake kara faduwa tunda yawanci abubuwan da muke amfani da su muna shigowa da su ne kaga za a dinga shigowa da su da tsananin tsada ne idan kila ana shigo da abu akan naira 100 ne da zai koma wajen naira 180 ko da 70 kaga kenan wanda zai sa a cikin gida zai karu kamar yadda na bayani kusan kashi 90 da abubuwan da muke amfani da su daga waje ake shigar da su so kaga za a dinga shigo da su da hawan farashi kenan sannan abubuwan da suke cikin gida din kuma su ko ba inganta su ba kaga kenan ta nan bangaren ba yiwuwar cewa za a samu sauki haka abubuwan za su ta tafiya matukar ba an samu bambancin tunani ne ko kuma canjin tunani kila a ce ko shugabannin sun bijire ma waɗannan hukumomin wanda kuma zai wahala a ce a samu haka so kai kenan wannan halin da muke ciki kawai sai dai da Allah yayi hatta masu kirdado na hukumomi na tattalin arziki ana nuna cewa ba lalle ne a samu sauki ba a kusa
amma kamar kungiyar kwadugo tana ta yajin aikin ganin an sassautawa mutane yanzu idan aka kalle ta aka kara albashi aka kawo tallafi a matakan jihohi da kananan komi ba za a yi maganin wannan matsalar ba
to wannan tallafi za a kawo wannan tallafi za a kawo kana kallon hatta na corona ma ba ba mutane ba sai a ƙarshe bayan an gama corona mutane suka dinga zuwa wadansu suna fasa rumbuna ana ganin abin da yake faruwa so kaga wannan koda an ci za ba talafin nan ba lalle ne aiki
amma kasa akwai cash transfer da aka dinga ba da naira 2500 ga tsofaffi wanda ana ganin kamar in an rike wannan aka ninka kudin ila a samu sauki
an ba da shi an yi waje shekara biyu ma ko uku ana ba da amma talaucin ya ragu in ka lura kididdigan talaucin ya karu ne ma daga lokacin wancan shekara kamar biyu da suka wuce ko uku da suka wuce zuwa yanzu abin ya karu ne ka rike nan bai tasiri ba kila mutanen da ya kamata su samu kila idan miliyan 10 ne kila bai wuce kila miliyan 3 ne suka samu ba kaga sauran kenan ya jira ne ta wani bangare so yawanci irin wannan talaucin ba lalle ne ba mutane aiki ba kuma ku yi hakuri ɗan sassa kamar yadda ake bayani yake zuwa cewa idan ma aka ci gaba da waɗannan abubuwan talaucin ɗan sassa su za su supervise su za su tsaya su lura da wannan bashi kuma ɗan sassa har sassa shi kawai yake kallo ba sanar al'umma ba ko zabe ne shugaba za ka ga idan aka ba mutum mukami ana kallon wannan ba wai ana kallon wanda zai mutane aiki bane a'a ana taimako kallon wanda zai taimaki al'umma ne shi ga ɗan sassa kula da shi shine taimako al'umma ba ai abubuwan da al'umma za su amfana gaba ɗaya ba so kaga idan aka ci gaba da za a samu matsala kamar yanzu ku yi hakuri zan sake dawowa baya ka kaman wata ɗaya da ya wuce haka akwai wanda yake kawo suka kawo motion yan House of Reps da House of Senate cewa a samu maganar hawan farashin nan a sake a tsaya a duba shi a dakatar da shi don al'umma suna wahala don a samu sauki sun ce ba su yadda ba haka aka bar motion din nan haka a majalisar wakilai abin da ya faru kenan majalisar Senate shi ma haka ya faru ba su yadda cewa a sake tsayawa a duba a gani ko zai a ga yiwuwan rage farashin man ba kuma waɗannan mutane su ne suke wakiltar ku so wajibi ne ku san cewa waɗansu da suke wakiltar ku su ma ba wai suna bin abin da kuke so bane ba kuma ku ku sani cewa al'umma suna nan suna kula sarai musu saboda suna tunanin za ku je ku kawo musu abubuwan da ya kamata mai sauki ne da al'umma samu sauki ya zama ba a samun sauki al'umma sai shiga cikin wahala suke kusan suna da nasu ne ma da irin zaben da suke saboda al'umma kamar yadda na bayani waɗannan mutanen yan kudu ne sun kawo motion cewa a sai a duba wannan abu a ga yadda za a rage ma al'umma wahalan nan a rage farashin man nan sun ki dukkan hausa sun guda biyu sun ki nayi wani
ba ana neman majority bane daktar idan ba a samu rinjaye ba
ai ba su ma ce ba dai hausin ban ji mutum da ya ce nay ba ma ba ya ce yes ba dai hausin ko ina jin waɗanda suke voice na bai wuce mutum biyar ba gaba ɗaya sun yi shiru ba su yadda da cewa ɗin ai wannan bibiyan da a ga cewa ya za a yi reviewing a ga al'umma ce da sun kama sauki na mutum
suna so a tafi inda ake nan
kawai haka suke so a tafi so kaga wannan yana cewa su ma waɗanda muka zaɓa ɗin da mafi yawa daga cikinsu ko kuma da yawa daga cikinsu ba wai sun damu da wahalhalun da muke ciki ba ne ba wannan magana da malam lauda yake da ita Hajiya Uwa take magana ku sani cewa da gaske ne fa al'umma suna cikin wannan wahalan ba wasa bane ba kuma ku gane cewa sun san cewa ku ba ku bamu ga irin yukurin da kuke waje a kama mutane sauki ba so waɗannan abubuwan da ake tafiya karshen ta haka zai ci gaba da tafiya wani tsare-tsare da za a ce za a kawo tallafin nan ba lalle yake ba saboda mu dai Najeriya wata irin ƙasa ne wanda duk tsarin da aka kawo sai kaga an samu tasgaro akan shi wannan suran za a kawo su amfani amma mu Najeriya aka kawo ba lalle su amfani ba shi yasa zaka ga muke kalubalanta hukumomi ne na ba da lami na duniya akwai abubuwan tsare-tsare da za a kawo a waɗansu ƙasashen za su yi aiki amma mu saboda yanayin ƙasar mu kuma sun fi mu sanin ƙasar mu sun fi mu sanin yanayin cin hanci da rashawa sun fi mu sanin halayen mutanen mu amma za su ce ai abu kaza idan aka yi za a samu canji na ƙwarai amma a ƙarshe ba za a samu ba yanzu ka kan magana naira da ake magana ai kaga tana ta faduwa ne kuma faduwar da take naira yana ƙara jawo mutane al'umma wahala
amma na ji babban bankin Najeriya yana cewa zai gyara shi ai
wani gyara za a yi ko yanzu kai dazu ne yake karantawa shugaba Tinubu ya je wajen gwamnan babban banki na Najeriya ba jin cewa akwai wani mafita yayi bayani shi ma kanshi ya nuna cewa naira tana ta faduwa me ya kamata a yi abin da matakan da ake dauka na babban banki baya wani tasiri saboda tun wajen da wannan bank rate wato kudin da ake abin nan na ruwa kudin ruwa tun da kashi 11.5 to ana ta ƙara shi saboda aka cewa farashin nan ya sauka har yanzu yana kashi 18.75 ne amma duk da haka hawan farashin nan sai kalba yake so kaga maslaha din ba tana babban banki bane ba tana sauran akwai abin da ake structural imbalance wato abubuwa da suke faruwa a cikin tattalin arziki ta bangaren masana'antu ta bangaren harkar noma ta bangaren waɗansu bangarori daban-daban da maganar tasirin kuɗin da ake suna daga cikin abubuwan da suka taimaka suka tattaru yasa ba a samun sakamakon da ake samu dan haka babban banki duk abin da za su yi ba lalle ne zai wahala a ce a samu abin da ake so shi yasa duk waɗannan abubuwan da ake amfani da su matakan da ake amfani da su na babban banki ba sa ba da sakamako
mun kusa hada sa'a guda daktar a ƙarshe wacce kalma ko shawara a matsayin ka na masanin tattalin arziki zaka aikewa mahukunta da 'yan ƙasa don ganin an yi maganin wannan matsala don wasu na ganin kamar koda a ce masu kudin cikin al'umma su fitar da zakka su fitar da taimako su ma za su iya rage radadin nan
to farko yan kasa zai kasance ko dai mutum musulmi ne ko kristiyan ne ko kuma moralist ne wadanda suke bin dabi'a na kware to farko ya kamata mutane kawai su gyara halayensu ne su ji tsoron Allah kuma su rage buri rayuwarsu su saisaita shi su bar ma Allah sannan kuma gurin da suka yi ba daidai ba su zo su nemi abin nan ko dai su samu hanyar da za su yi magana a ji ko da misali a ce zanga-zanga za su yi na lumana su nemi izini daga wajen police su fito su nuna cewa tsari kaza da ake yi bai daidai da su ba suna shan wahala don haka ya kamata gwamnati ta canza ko kuma su kafafan labari su nuna cewa manufofin kaza da ake dauka ba su daidai da rayuwarsu ba suna cikin wani hali na wahala wannan yana daga cikin abin da talakawa za su yi sannan su kuma hukunta ku san cewa fa al'umma suna cikin wahala waɗannan manufofin da ake tafiyar da su ya kamata ku saki kallon su ku ga cewa al'umma fa ba su kike samu ba saboda idan ku duba duk waɗansu matakai da ake bi ko kuma waɗansu ma'aunai na nuna ingancin rayuwar dan adam za ku ga cewa suna lalacewa ne maganar hawan farashin ne maganar ilimin ne maganar talaucin ne gashi na duk muna ganin kididdiga abin da yake nunawa duk abubuwa lalacewa suke daga cikin tun daga farkon 2015 har zuwa yanzu kusan komai ka duba za ka ga lalacewa yake har ta rayuwar mutane life expectancy rate kenan na rayuwar al'umma ina ji ya koma bai wuce kashi shekara 53 ba da sauransu so ya kamata a sake duba manufofin da ake tafiyar da su kuma dole ba za mu iya rabuwa da IMF da World Bank ba amma ya kasance muna sassaitawa ba komai ne za mu ba abin da suke so ba akwai lokacin ai da muka shiga tabarbaran su ina ta kawo wannan amma saboda hukumomin sun yi amfani da masu tattalin arziki masana tattalin arziki na gida an tsaya an kalli abin da muke ciki an dauki matakai kuma mun fita daga cikin shi mun sake shiga cikin shekarar 2022 shi ma mun samu mun fita so wajibi ne shugabannin mu farko su san cewa su admit sai da cewa al'umma suna cikin wahala duk abin da waɗannan bayan Allah suke magana mallan lawa da haja uwale wallahi mutane suna cikin wani wahala dan haka wannan wahalar da ake ciki yana rage tarbiya yana barazana ga maganar tsaro yana barazana ga cigaban kasa saboda shi kan tattalin arziki ma ba cigaba yake yi ba karshen shekara ta 2022 tattalin arziki ya bukasa da kashi 3.2 ne amma muna shigowa cikin wannan kwata ya koma kashi 2.3 so kaga ita kanta kasan ba cigaba take yi ba wannan kuma maganar tattalin nan ya kawo matsaloli ya sa abubuwan da ake samu na cigaba ya yana kasa sosai hatta canjin kudin nan da ake sanadiyan canjin kudin nan ɗaya asaran fiye da trillion 20 sanadiyan canjin kudin nan kaga duk waɗannan manufofin da basu kawo mana wani cigaba ba so shugabanni ina kira gare su san cewa halin da al'umma suke ciki a Najeriya fa da gaske ne kuma akwai matsala kuma akwai barazana ga tsaro akwai barazana ga tarbiyyar mutane akwai barazana ga shi kanshi cigaban kasa so wajibi ne su saki kallon waɗannan manufofin a canza su in al'umma za su samu sauki kuma tattalin arziki ya cigaba da kasan gaba daya
marabara talaka da bawa an yi kaso yawa warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwatsewa yaushe ne za mu samu kwanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawaye su bar zuwa yaushe ne wai bugun sukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗanin romo na adala da kan faɗowa yaushe ne za mu samu barci da tsale ba tana fitowa yaushe ne za a daina dukan talaka a hana shukuka yaushe ne za mu gane doka na gare ne ta na gare ka yaushe ne za a sanya doka sama da kasa a bututa yaushe ne masu yin hukunci
masu sauraron mu annan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina ta tattiya na gabatarwa Zahra Amina Fage sai kuma Julie Lavez Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki yansa ni ce ta ku Amina Bahari Aula daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku a kasance lafiya
yau da godiya shirin su bi o'e ba sai na ba bari al'amarin yau ta tantance da yabin su ke ta zaro zance ba ruwan da yau da malata ce yau yara suka ba a gaban su bare ba za su bari